والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya kawo wannan safiya ta asabar yau muna uku ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1444 a gida miladiya yau muna 29 ga watan 10 shekara ta 2022 mun tattaru a wannan matattara mai albarka Jami'u Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu dake cikin birnin Zaria a jihar Kaduna Najeriya. Mun tattaru a wannan matattara mai albarka a wannan safiya domin gabatar da muhadara mai taken wayar hannu fa'idoji da illoli, wanda ɗaya daga cikin zakakuran malamanmu Imam Salih Abubakar Shika shine zai gabatar mana, kuma alhamdulillahi malam Allah ya masa muwafaqa ya iso tuni, Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya daidaita harshen sa ya gaya mana abin da yake daidai, kuma ya bamu iko na yin aiki da abin da aka sanar da mu. Wanda zai shugabanci wannan zama alƙali ne Malam Nuhu Mahmud, kuma gaya nan ya riga ya iso, shi ne ya kamata a ce ma ya fara magana domin shi ne shugaban zama. Ni kamar yadda na gani a rubuce an ce wai zan yi ta'aliki, bayan kuma na ga irin takardar da shi malam ya kawo wani babban al'amari ne wanda yake ni ban san ta'alikin da zan yi a kai ba, amma dai ala ayyi hal zan maida al'amarin ga shi shugaban zaman shi ne alƙali Malam Nuhu Mahmud domin ya gabatar mana da malam ɗin karan kansa da kuma sauran ajandojin da ke ƙasa. Kamar yadda su waɗanda suka shirya wannan muhadara kwamitin da'awa ne na mata na wannan jami'i na Abdullahi bin Abbas, Allah ya saka musu da alkhairi, su suka shirya wannan dama. Wannan ba ita ce wato farau ba, sun saba gabatar da irin waɗannan laccoci lokaci bayan lokaci a kan munasabobi da dama. Duk wani lokaci da aka samu kaka na wani abu ya zo, to wannan kwamiti na da'awa na mata sukan shirya wa'azi da faɗakarwa domin a haskaka ma al'umma. Wannan wa'azi an shirya shi tun ina tsammanin 29 ga watan Zulqa'ada, to ranar sai aka tashi da ruwan sama, liyaqadiyallahu amran kana maf'ula, cikin wa'azozin guda biyu da aka shirya sai aka samu gabatar da ɗaya, kasancewan shi wanda ya gabatar da wancan wa'azin yana kusa, Dr. Jamil Abdul Qadir As-Sudani, ya gabatar mana akan falalan goman farko na watan Zulhijja. Shi ko malam kasancewan zai taso daga nesa daga kwamiti na mata, sun akwai dattawanmu cikin jagororinmu wanda duk ga sunan suna zaune akan kujeru, muna fatan Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka da sauran mahalarta gabaki ɗaya. Baya ga shi alƙalimano da zai zo ya karɓi jagorantan al'amarinsa, to akwai kuma babanmu mahaifi ga Malam Shu'aib Rabi'u, shi ma Allah ya ba shi iko ya halarto gaya nan a zauna kan kujera. Sai kuma shi ma babanmu kuma ƙwararre a cikin aikin jarida, na tabbatar da wannan lecture da za a yi cikin fanninsu ne, ƙwararre a cikin fannin jarida wanda ta kai ga har ya yi ritaya a cikin harkar aikin jarida, Malam Adamu Mijin Yawa sananne ne, sai kuma barista kuma alƙali, shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya halatto Malam Awwal. To duka dai da sauran mahalarta cikin matasa da 'yan uwa da malamai, Allah ya saka mu kowa da alkhairi, kuma Allah ya sanya wannan zama kwalliyanta ta biya kuɗin sabulinta, Allah ya amfana da mu duniya da lahira. Alƙali, a yi haƙuri na fara magana kafin ka taho, shi alƙali ya tsammanin gobe ne tara lahadi to sai aka yi mishi mufaja aka ce ai yau ne yanzu nan aka gaya masa amma saboda himma irin na alƙalai ba sa bari ta kwana kaga yanzu gashi alƙali ya fito to na san san saba da idan baka yi daidai ba ana iya kama ka da laifi shi yasa yayi daidai shi ma to alƙali ba za mu kama ka da laifi ba Allah ya maka jagora so na maida al'amarin abin magana gare ka ka gabatar mana da shi shes daga nan kuma sai a ci gaba da abin da aka abin nan Allah ya saka da alkhairi ya uwa dan matso da wancan kujerar nan sai alkali ya dawo nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار ثم أما بعد tare da dukkan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi mai yin abu yadda ya so kuma a lokacin da ya so muna ƙara jaddada godiyarmu gare shi muna kuma ƙara godiya ga dukkan mahalarta musamman babban malaminmu Sheikh Imam Salis Abubakar Shika wanda ya zo musamman tun daga wannan wuri mai nisa domin gabatar da wannan mahadara sauran yan uwa musulmi iyayenmu matasanmu yayyenmu da kannanmu yan uwa mata mahalarta assalamu alaikum hakika na ga takarda an zo min da ita amma na kaddara cewa gobe ne 29 ashe ne 29 to kuma Allah ya sa chief imam ya neme ni kuma ya faɗakar da ni ya ankarar da ni to Allah ya sa mu dace kamar yadda aka ce wannan zama ce ta muhabara wanda babban malaminmu Sheikh Imam Salis Abubakar Shika zai gabatar da ita akan maudu'i inda aka sa mishi suna wayar hannu fa'idojinsa da illolinsa to ba sai na faɗi ba wannan maudu'i ya dace domin maudu'i ne da ya dace da zamani ya dace da lokaci ya kuma dace da yanayin wa'anda suke halartar wannan muhadara shi waya na hannu babu shakka ina daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana domin yakan kusanto da mu nesa ta zo kusa yakan wayar mai da kai akan abubuwa da yawa sannan kuma mun sani yakan bata ko ya gurbata mu akan abubuwa da yawa don haka ya zama wajibi tunda ya shafi rayuwarmu ba mu iya yiwuwa ba shi to dole ne ku mu san yadda za mu aikata shi domin koda mai hadari yana cewa wala yaf'alu fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi mutum ba zai aikata aiki ba sai ya san hukuncin Allah a cikinsa saboda duk abin da ya gabato mana musulmi na gari yakan tsaya ya ga menene hukuncinsa
domin ya iya aiki da shi domin buƙatuwar lada a gare shi kamar na aiki da shi. Saboda haka sai mu saurara da kyau da kunnin basira mu ji fa'idoji na wannan waya da aka yi mana, sannan kuma mu ji illolinsa don mu amfana da fa'idojin mu kuma kiyaye mu guje mu illolin tare da ikon Allah. Baba malamin mu kamar yadda muka sani ba yau ne ba ya saba gabatar da mahadurori a wuri daban-daban-daban-daban, don haka muna sare insha Allah da taimakon Allah zai ba shi dama ya gabatar da abin da yake shine mafi daidai, mu kuma mu ji abin da yake shine mafi daidai mu dauki mafi daidai din don mu samu amfani a gare shi. Alladheena yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allah ya samu dace. Don haka kamar da shugaban mu Chief Imam ya ambata wannan zama an mishi agenda kamar haka, akwai karatun Al-Qur'ani, sannan kuma akwai mai wa'azi ya gabatar kamar yadda muka gabatar da shi, sannan kuma sai shi Chief Imam zai yi ta'aliki shine Imam Abubakar Dumari, sannan kuma sai a samu gaba da za a yi tambayoyi, sannan kuma sai ita shugaban kwamitin da'awa ta gabatar da jawabinta. Ina ganin sai kuma a ƙarƙare magana kamar yadda ya gabata. Muna fata yadda muka zo na wannan wuri Allah ya sa mu ga ƙarewan wannan mahadara lafiya. Muna fata duk alherorin da ke cikin wannan mahadara Allah ya sada mu da shi, kurakuran da aka samu na ajizanci da ɗan adam Allah ya ba mu haske mu gane kuskuren din mu gyara, kuma Allah shi yafe mana. Ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin karatu ga shi malam don ya ci gaba da a'a za a kira ajanta na farko karatun Al-Qur'ani daga Aisha Adam.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون شيئا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
الله أكبر منا غوديا مالما عائشة da wannan karatu mai jawo hankali kwarai da gaske ba tare da bata lokaci ba zan mai abin magana ga wato mai wa'azi don ci gaba da gabatar da wa'azin sa akan mawdu'in da muka ambata don haka al-sheikh falai tafaddal mashkur
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار وأجارنا منها أما بعد يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فاروا لقوديا ga Allah ubangijin kowa da komai wanda ya kawo wannan rana mai albarka rana da bazan iya mantawa da ita a rayuwata ba ranar da na amsa gayyata ta ɗaya daga cikin manyan malamai na wanda tarihin mu ba zai cika ba sai mun sashi a ciki saboda irin kokari da gudunmawa da ya ba mu a cikin harkoki ba na karatu Allah ta'ala ya saka malam Abubakar Juma'a da alkhairi kasantuwar lokacin da aka bada takaitacce ne saboda haka gabatarwa ta da dukkan karatun zai gudana ne a takaice invitation da aka tura mani an nuna min cewa ina da awa biyu ne da kusan rabi an ce zan fara karatu karfe 10 zan tsaya da karatu karfe 12:30 da rabi saboda haka nazo da shirin lecture ce ta awa 3 yanzu kuma sai mallam yake ce mani zan yi lecture ce ta minti 50 in na cika minti 55 wanda iyakan takaitawa da zamu yi hakika daya bisa hudun lecture da muke tare da ni ba zai gabata ba sai dai dan abin da ya sauka shi zamu gabatar insha Allah ta'ala kamar yadda aka yi ta gabatarwa taken laccen mu shine wayar hannu duk da yake ni na fada da mawdu'in cewa wayar hannu da hanyoyin sada zumunta na zamani illolin su da amfanin su daga ji babu tambaya ka san cewa wannan mawdu'i ya dace da wannan zamani da muke ciki musamman lura da yanda waya ta zama hantsile ga gidan kowa waya ta zama kawar kowa waya ta zama abokiyar rayuwa ga kowa da yawan mu akwai wadanda cuta ta waya ma ta sama na psychologically addiction cuta ce da yawan mu akwai wanda ya yadda ya iya kwana ba a nini a aljihunsa amma da zai kwana guda daya babu waya a tare da shi wallahi sai ji kamar an sashi a gidan kurkuku ne gidan kurkuku ma an sashi a daki shi kadai an kulle shi akwai wadanda da za su yi kwana biyu ba su da waya wallahi sai su yi ciwo sai su yi rashin lafiya saboda yanda waya ta zama fitina da bala'i da tashin hankali yan uwa masu albarka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fara sani a wannan duniyar da muke ciki yan uwa kusan in dai a rayuwance ne ba na ce akwai wani mawdu'i mafi mahimmanci da ya kamata a riƙa zaunar da mutane ana natsar da su ana dawo da su cikin hayyacinsu kamar wannan mawdu'i na wayar hannu an halaka da yawa an halaka da yawa an mutu da yawa an yi asara da yawa kuma an samu ci gaba da yawa wasu sun samu ɗaukaka duk ta sanadiyyar wayar hannu don haka shi yasa malamai masu hikima suke cewa ita waya kamar wata takobi ce mai kaifi guda biyu kaifi ɗaya ka sari alkhairi kaifi ɗayan kuma sharri yake saruwa in ko har haka ne ashe akwai buƙatar masana gogaggo a wannan fanni akwai buƙatar zuka zama da al'umma ana dawo da su cikin seti ana seta su tabbas ɗan uwa masu albarka waya alkhairi ce waya ni'ima ce waya albarka ce waya ɗaukaka ce waya daraja ce a daidai lokacin da kuma tabbas waya sharri ce waya fitina ce waya bala'i ce yan uwa masu albarka mukan ce waya kusan dujal ce ta karken zamani, dujal ce kusan a hannun kowa. Alkhairi ce mai yawa, haka nan kuma sharri ne allazi la budda minhu. Yanzu kace kai ba za ka yi amfani da wa ba kwata kwata, an yi haka zai yi kuwa a wannan zamanin da muke ciki, abu ne wanda yake zai yi. Tana daga cikin ci gaba da muka samu a wannan zamani, kuma Allah ta'ala ne ya kaddara cewa za mu amfana da ita. So da haka idan muka koyi yanda za mu mu'amalance ta, sharrin da ke ciki sai mu musu back to sender yanda suka aiko mana da shi, mu maida musu kayansu. Alkhairin da ke ciki mu dauka mu amfana da shi. Yan uwa masu albarka, duniya kafin ta kawo wannan matakin da muke ciki ta wuto wani zamani, ta wuso wasu zamanna na duhu wanda babu irin wannan ilimi na technology. Ba zan ce zan zurfafa cikin irin wayannan bayanan ba saboda yanayin dan takaitaccen lokacin da aka bada. To amma sai mu dauke daga abinda aka iya lissafawa. Misali, a zamanin baya wayar hannu ko kuma computer ko calculator ko duk wata na'ura da ka sani babu su, ana yin amfani ne da yatsun hannu ko itatuwa ko duwatsu gurin lissafi ko kirga. Har aka zo ci gaban da aka samu wani abu da ake ce ma abacus, waɗanda suke harkan computer sun san menene shi. Kamar yadda bincike ya tabbatar, sai a shekarar 1876 da Hausa sai a ce 1876, a wannan shekarar ne wani wanda ake ce mashi Alexander Graham Bell da shi da abokansa ɗan team ɗansa suka samar da telephone, wannan ne tangaraho da da ake kangawa a kunne, wanda ake sa mashi waya doguwa daga gida zuwa gida kamar yadda wutar NEPA da take, haka da telephone yake. Sai an zo an jama, in baka biya ba a zo a yanke ma. To yanzu ga telefon ya zama a aljihunka. Yan uwa masu albarka, ci gaba na farko kenan. Ci gaban da ya biyo bayansa ita ce computer. Ba sai mun tsawaita ba, ɗaliban computer na san kuna da labari, kun san wa ake ce ma the father of the computer, wanda ake ce mashi Charles Babbage, ko wanda su ne da shi da mutanensa suka yi kokari suka zauna suka samar da wannan na'ura mai kwakwalwa a shekara ta 1957. Ko so sai maganar internet. Kafin internet an yi abin da ake ce mashi ARPANET. Menene ARPANET? Suka ce mashi Advanced Research Project Agency Network, wanda wani bincike ne wanda sojojin America suka yi a ƙarƙashinsa suka fara samar da internet a 1962. A wannan lokacin ne aka fara aikawa da sako daga computer zuwa computer. Yan uwa masu albarka, daga wannan sai abinda kuma ake ce ma www, ma'ana World Wide Web, halin da muke ciki kenan yanzu, ta yanda za a jefa sako daga nan masallacin Abdullahi bin Abbas, ko masallacin Juma'a na Abdullahi bin Abbas, kamar yanzu wannan karatun da muke yi ai live ake kallonsa. To anatsa wannan ci gaba ke na ta World Wide Web, wanda wannan ci gaba ya samu ne a 1990 garkashin wanda ake ce mashi Tim Berners-Lee. Sai ku yi hakuri da sunayen da za a yi ta ji, duka sunayen ne na anna. Wannan kalubale gare ku al'ummar musulmi, kalubale gare mu baki daya. Ya kamata mu dace wani Muhammad wani kaza 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 kaza, ko bai dace ba? Ya kamata. To an fara internet, amma a wancan lokacin ta takaita ne a kasashen masu ayyan amarya, a kasashen masu gashi har gadan baya, a kasashen yan gata, kasashen turawa su ne suke da wannan albarka. So a shekara ta 1993 aka samar da browser ta farko a duniya, wacce zaka iya latsawa ka shiga internet ka yi bincike akan ta wanda sunan browser ana ce mata mosaic to sai kuma wayar hannu GSM Global System for Mobile Communications ita kuma ta samu ne a 1991 a wannan shekara aka fara amfani da waya ba irin wannan wayar ta nuna ba fa irin waccan wayar nan mai nauyi wacce idan mutun yayi malafi zaka iya jefa shi ne ita ka fasa mai kai ka dika dauki abinka to a 1991 ta kwana kwana ne ke aka samu da ita so sai Android points Android wayoyin mu na hannu ya shafe ita kuma dududu an fara amfani da ita ne a 2008 jeje ko shekaran jiya Google suka samu da ita gashi yanzu ta zama kusan kowa yana da ita alhamdulillah gabata gaba yan uwa masu albarka to waɗannan kafofin sada zumunta na zamani Facebook WhatsApp da sauransu su ma kana da buƙatar kaɗan san kaɗan daga cikin ya ake suka samu a shekara ta 1971 shine lokacin da aka fara aikawa daga sako daga email zuwa email daga computer zuwa computer kamar yadda na faɗa a baya lokacin da aka samu da ARPANET wannan shine shi ci gaba na farko da aka fara samu cewa a ashe da yanda za a iya yi a iya tattaunawa tsakanin wane da wane to ana cikin wannan yanayi a 1994 sai aka samu da wata manhaja din kamar dai irin su Facebook wacce ake ce mata GeoCities a 1994 wacce wasu ɗalibai ne yan America suka samar da ita a tsakanin su wanda takaitaccen abu ne suka samar wanda bai wuce dan kilometers kadan dan kuma masu albarka a 1997 aka samar da 6degrees.com wannan abu da yawa ma duk kila duk musan su ba to shi ma kafa ce ta sada zumunta 1997 daga nan sai aka zo kansu classmates da dai sauransu daga nan sai aka yi ta samun ci gaba a kirkiro kaza a kirkiro kaza har a zuwa 2004 a wannan lokaci Mark Zuckerberg wannan dai sanannen suna ne shi kuma ya samar da abinda ake ce mishi mene Facebook ya samar da Facebook wanda a yanzu yana daga cikin mala'u na duniya idan ya zo ganin shugaban kasar ka ba sai an masa iso ba kai tsaye zai tafi gaba gadi ya je ya ganshi ba tare da wani shamaki ba WhatsApp 2009 aka fara amfani da shi TikTok jahannamin zamani shi kuma an samar da shi ne ranar 2 ga watan August 2018 shi ne lokacin da aka fara amfani da TikTok wasu mutane 'yan kasar China suka samar da shi har da ƙarke yanzu gashi nan ya addabi al'umma Allah ya kawo mana ƙarkensa koda TikTok yana da amfani muna kallo kiri-kiri irin fitintinu da bala'o'in da TikTok ke haifarwa cikin al'umma ɗan uwa masu albarka wannan kaɗan kenan daga cikin tarihin samuwar waya computer da kuma social networks da muke amfani da su to sai gaba ta gaba wacce gaba ce mai matukar mahimmanci ka saurara da kyau in ka ji an faɗi wani abin da baka gane ba bayan mun gama karatu kai tambaya idan kuma da wani abin da kake da ƙarin bayani a kansa ka zo ka samu su malam mai yiwuwa su baka dama kai ma mutane ƙarin bayani a kansa amfanin waya da hanyoyin sadarwa na zamani kamar yadda a shimfiɗa maka faɗa tabbas mutum ya ce waya ba ta da amfani wallahi ya yi ƙarya so saboda haka za mu lissafo aƙalla guda 18 idan lokaci ya bada insha Allahu ta'ala ɗan uwa kowanne gaba idan ka ji abin da zai amfane ka ka ɗauka ka riƙe shi hannu bibbiyu kuma ka je ka yi amfani da shi mai yiwuwa ka ji wata hanya da za ta zama maslaha da mafita a cikin rayuwarka mai yiwuwa ka samu wata dama da za ka yi amfani da ita ka dama amfani na farko na wayar hannu shine ƙarfafa zumunta tsakanin ɗan uwa da abokan arziki wannan abu ɗaya ne Allah ta'ala a cikin Al-Qur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mabambanta sun yi kira da asa da zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'umma game da yake zumunci waya ta zama wata kafa wata sila wata hanya mai karfi dan tabbatar da wannan aiki gagarumi mai dumbin lada da alheri kana zaune zaka kira gugunka zaka kira mahaifiyarka zaka kira mahaifinka zaka kira dan uwanka zaka kira wani naka wanda yake wata nesan duniya wanda kila inda zuwa zaka kila ma zuwan ba zai yi ba amma sadadiyar waya yanzu zumunci yana ta saduwa mun gode amfani na biyu shine samun labarai da dumidumin su daga kowane sako da lungu na duniya kafin zuwan wayar hannu abinda ƴan jaridu suka so mu sani shi kadai ne za mu sani abinda ba a so ka sani ba ba za ka sani ba tare da cewa a ƙarƙashin wannan gabar akwai hadarori da yawa da ake ciki na yaduwar ƙarya da labaran kanzon kurege waɗanda ba a yi su ba idan mun zo kan illolin waya na tabbata insha Allah akwai wannan gabar a cike bai magana akan ta abu na uku ta sanadiyar waya ta hanyar waya ana kulla auratayya a cikin sauki tsakanin al'umma sai ga wani Nazariya ya tafi Yola ya je ya samu wata balarabiyar Hausa gashi har gadan baya ya aurata ya zo da ita wata kuma tana kauyen Mushika sai ga kila wani Masha Allah daga Abuja ya zo ya aure ta ya tafi da ita duk sanadiyar waya tare da cewa a ƙarƙashin wannan kitso da ƙwarƙwatocin da ake yi shi kuma abu ne wanda yake ba goye ba ila gane Hausa ko yarinya makociyarku ka san uwarta da ubanta ka san dangin uwanta ka san dangin ubanta kai ma ta san naka amma ayi aure a zo bayan dan lokaci kaga ana wallahi tallahi wallahi wallahi to ina ga wacce kuma kawai haduwar titi ba ma ce da wallahi ba haduwar titi ka aure ta ka kai ta gidanka ba ina cewa ba bai dace bane ayi aure ta waya ba mun dai kawo amfani ne amma dai da bukatuwar mu haskawa al'umma aure ba abu ne na wasa ba aure abu ne wanda yake bukatar zurfafa bincike idan ba haka ba sai ka je ka daukowa kanka kara da kiyashi wanda Hausa suke cewa daukan mara sani Allah ta'ala ya samu dace amma tabbas akwai aure da aka amfani na hudu shine saukake bincike a kowane fanni na ilimi kamar wannan lecture da na shirya mafi yawanci abubuwan da na tattara software an gane ma'ana manhajoji masu dimbin yawa masu dimbin tarin alheri akwai littafin da ila sai dai ka ji labarin sa amma yanzu cikin kana dan sa dai takarda naira 100 zaka sauke shi a cikin wayarka ga libraries nan daban-daban wani library sai ga littafai 1000 kaza ne a cikin sa kuma yana nan kunshi a cikin wayarka ɗan uwa zan mana ishara a ƙarƙashin wannan zan mana ishara zuwa ga wasu softwares guda uku wanda na ci karo da su zuwa yanzu gaskiyar magana ban ga wata manhaja wacce ta ɗara wannan wacce ta ɗara waɗannan ba ko da da su ni ban sani ba gare ni dai ni ɗalibin ilimi manhaja ta farko akwai wani littafi da yana nan a cikin wayata ana ce mashi Jami'ul Kutub at-Tis'a littafan hadisin nan guda 9 su ne aka dauka aka sa su a cikin manhaja kwara daya kowane littafi guda daya da sharhin sa gaba daya hadisan da ke ciki baki dayan su sannan abin sha'awa rijal na silsilar isnadin kowane hadisi kowane mutum daya an yi tarihin sa iya kan kawai ka latsa sunan sa kawai sai aka ga tarihin shi nan idan ma ingantacce ne illa wannan ne in makaryaci ne in ma wane ne shi ga yana azumi duk wata kalma mai tauri an fitar da ita. Yan uwa, wannan ba alheri bane. Jami'ul kutubi tis'a a ciki a hannunka, littafan da inda za a tattare su a daure su da kai da abokanka ba za ku iya daukar su. Sannan akwai al-bahithul qur'ani, littafi ne shi ba, al-bahithul qur'ani manhaja ce. Yan uwa masu albarka, al-bahithul qur'ani, ayar al-qur'ani za ka rubuta, da ka rubuta zai dauke ka kai ka kan ayar, ce ai aya kaza ce a cikin suratu kaza. Akwai tafsirai a ciki na al-qur'ani mai girma, ban san iyakansu ba. Qira'atin da muke da su gaba daya ga sunan a ciki a rubuce, kai duk abin da kake so kai bincike game da al-qur'ani mai girma yana nan a ciki a rubuce. Sannan ga manhaja ta gaba, na ce mashi kuma al-bahithul hadithi, shi kuma hadisin da ka sani, hadisin da baka sani ba, hadisin da ka taba jin labari, da wanda baka taba jin labari ba. Kawai yan kalmomi guda biyu za ka dauka ka sa a cikin bangoren search bar din, kawai ka dan sa ka tura, kana turawa zai dauke kai kai kan hadisi, ya ce maka ai hadisin wane ya rawaito shi a cikin littafin sa, hadisi mai namba kaza, an rawaice shi a guri kaza da guri kaza da guri kaza. Sannan ga matsayin hadisin, ga darajarsa, ingantacce ne koko ba ingantacce ne ba. Yan uwa masu albarka, don Allah, wannan alheri ne ko ba alheri ba? Akwai wata manhaja da nake amfani da ita, ita kuma ta al-Qur'ani ce mai girma. Akwai fannayen al-Qur'ani mai girma, sannan a tare da shi akwai tafsiran al-Qur'ani mai girma kusan guda kusan 100 tafsirai daban. Sannan yarurrukan duniya, idan kai kana da ilimin yaren Chinanci, akwai fasarar Qur'ani da Chinanci. Idan Indianci kake ji, akwai fasarar Qur'ani da Indianci. Kowane kalan yare akwai fasarar shi ciki, yana nan a hannuna. Da sauransu waɗanda ga sunan ba za su iya ƙididdiguwa ba. Yan uwa, idan muka bar masu suka yi ta amfana da wannan amfani, ba mu cuci kanmu ba. Don haka ashe muna da buƙatar mu kukkutsa mu koya, mu iya, mu riƙa yi, mu riƙa amfana da shi. Yana daga cikin ainihin fagage masu muhimmanci a internet, YouTube, duk da yake da yawa ba a san menene amfaninsa ba. Yan uwa, YouTube channel ne wanda duk wani abin da kake so ka koya na ilimi za ka gan shi a aikace. Idan kai likita ne, za ka ƙara samun ilimi ingantacce nagartacce. Yaya ake, in kai likitan ƙwaƙwalwa, za ka ga yaya ake ɓare ƙwaƙwalwar ɗan adam. Za a zo a yi ma bidiyo a aikace, yaya za a ɓare a gyara a yi wannan. Amma ba dama ba ce ka je ba aikinka ba, ka je ka gani ka ce za ka ɓare ma wani kai. In ka ɓare, ka san yadda za ka maida shi. An gane? Ma'ana duk fagen da kake so ka ƙware a kansa. Ɗalibin ilimi, kai ɗalibi ne na Al-Qur'ani mai girma. Ga malamai nan daban-daban, wanda ka sani da wanda baka sani ba, wanda ka taɓa jin labari da wanda baka taɓa jin labari ba. Kila akwai wani taqbiqi na wani guri a cikin Al-Qur'ani mai girma, kana son ka gani a aikace yaya baki ke mammola kewa guri, in ana son a furta wannan guri, malamin za a zoomin bakinsa ka ga yanda bakinsa yake mukaɗewa, yanzu zai faɗi gurin ka koya ka iya. An gane? Musamman mu ɗauki abin da ya shafi kwamfuta. A lokacin da na fara koyon kwamfuta, na riƙa gayyato ɗalibaina waɗanda na san suna da ilimin kwamfuta. To sai muka samu collision, muka samu wani rudani tsakanin ni da su. Ni abinda nake so in koya in iya, su kuma ba su iya ba. Su kuma abinda suke suka iya, ni kuma ba shi nake bukata ba. To yanzu ya zan yi? In ɗauki kwamfuta in je gurin wani, da Allah ina son su ce wallahi bai iya ba. In je gurin wannan, da Allah koya min wannan, ce wallahi bai iya ba. Ko ku a'a ya iya abin, amma ni kuma yanzu da larabci nake so in rubuta abin, ya ce wallahi bai iya rubuta larabci ba. To yanzu ya nagiya, ya zan yi, shi kenan sai ya zauna cikin jahilci. Allah da ikon shi, mai rahma da kyauta, mai baiwa da ƙari, sai ya sa min ilhamin cewa to in ɗauki wayata mana ɗan shiga YouTube in ɗan yi bincike, ƙila zan samu. Ina shiga na daddanna, wallahi sai ga abinda nake so in koya da ƙari a kan shi, da taimakon Allah, abinda ƙila sai na wahala na yi wata da watanni gurin koyo, yau sai ga cikin minti 15, minti 30 an koyar da ni.
kuma cikin sauki data ta ta 200 ta warkar mun da damuwata dan uwa an samu ci gaba ko ba samu ba wallahi wannan alheri ne bai dimbin yawa a dai lokacin da wasu kuma suke sarrafa shi suke yin wasu abubuwa na banza da shi da sauransu ne abubuwa masu amfani da fagage masu amfani waɗanda ba za su girbu ba abu na biyar ana yin kasuwanci da samun riba mai tsoka mai yawa ta hanyar yin amfani da internet wannan abu ne sananne gashi nan muna gani da yawa wasu za ga za su dan dauki hoton kayan su ne kawai su sa da sun sa insha Allah wanda ya gani yana so sai ga ya biyo namban waya daga nan a kulla kasuwanci insha Allah ta'ala sai ga an kai mutum har gidansa kwanakin baya akwai lokacin da wani dalibi na zai tura min wani software yace ai zaka iya sayan kaya daga China a kama a gida sai nace to gwanin gwada yana dan sai wani abu na naira 250 ka san zaka yi gwaji kar kace zaka bada karfinka yana dan ba da sai abu na 250 wata rana ina zaune sai ga waya tana ringing sai mun da kayan nan naka ne sun zo ka zo ka amsa cikin minti biyar naje na an so kaya na na kawo shi gida kaya mai inganci kaya mai kyau idan da na so in ciri ba sai ni kuma sai in je in sai da shi kila na sai shi 250 sai in sai da shi naira 500 na ci naira 250 cikin sauki kuma halali an gane to duk da yake a karkashin wannan akramaka Allahu da bukatuwar a jawo hankalin ƴan uwa kai irin wani nau'i na kasuwanci da ake yi mutum ya kasuwancin abinda baya da shi kun gane da an gane me nake nufi mutum ne yana son ya rika sai da shaddoji da atamfofi kuma riba yake so ya samu to abinda kawai suke yi sun je kasuwa shagon mai atamfa sai su dauki hotunan atamfofin da shaddojin sai su je sai su sa a platforms nasu ce din mai son shadda kana kaza ga farashi sai sabbe shi na wannan shaddar sai ce masa 25,000 su zai ce 35,000 wanda yake so da ya gani yace to ina son wannan to a daidai wannan lokacin sai sa ya tura masa kuɗi idan ya tura masa kuɗi su kuma sai su tira 10,000 su ke zai suka mai shago 25,000 wacce shaddar nake so sai ya ba su su kudin da ne sai su aika mai da shi akan maka Allah wannan kasuwancin ya hukunta sa malam ya ce la yajuz bi halasa to wannan yana nan ya yado a internet gashi nan da yawa sai ai hattara amma kasuwanci halastacce ko gashi nan iri-iri a samu ƙwararru masana su zo su karantar da ku yanda ake yin kasuwanci a internet kuma a samu riba yana daga cikin amfanin internet sauƙaƙe mana harkokin banki kowa ya san wannan kana zaune zaka saya zaka sayar a tura maka ko ka saya ka tura ko ka binciki account ɗinka ga nawa ne ka sai katin waya ka tura ma wani katin waya ka tura ma wani kuɗi da sauransu wanda da duk haka baya yiwuwa baka sanin asirin account ɗinka a da dole sai ka je banki ka rubuta account number ɗinka ka bada a duba maka ƙyanƙyan a ce eh kaza ne an gane amma yanzu an wuce wannan wannan ci gaba ce shi ma mai amfani abu na bakwai shine neman magani na kowane irin ciwo ana neman magani na cuta a internet an gane misali kila mutum na da wani rashin lafiya zai iya bincike a internet ya gano cutar da ke damunsa sannan ya gano maganin da ya kamata ya amfani da shi ko kuma a wani asibiti ke so ya je a wani guri zai iya bincikawa don ya gane ina ne inda gurin yake amma ƙarƙashin wannan ƴan uwa akwai wani hatsari wanda yana nan yayo malale a cikin al'umma musamman yara da ake turawa makarantun koyon jinya ko ko waɗanda suke zuwa koyon aikin ko ce koyon likitanci akwai wani application na mada sunansa subhanallah shi wannan application ɗin da yawan su wasu da shi suke yin amfani a yanzu likita wai a hannunka yaya suke yi za ka gaba likitanka ka gaya sai ka fara gaya zai fara tambayanka me kake ji ina jin ciwon kai sai ya sa ciwon kai sai kuma me sai ciwon baya sai ciwon baya to sai kuma kike ce ina ganin dan jiriji da haka yana dan kana sai sa sai jiwa an gane sai gama rubuta abubuwan da kake ji daga nan sai ya tura ma application din da ya tura mishi kawai shi kuma sai ya analyze ya ce ai matsala kaza ke damun ka shi ne likita ne da kai ya ce maka to ai shi ne na rubuta ma magani ga kuma kasa application din da ya rubuta magungunan da za a yi amfani da shi sai ya prescribe ya rubuta maka magunguna ta hanyar amfani da wannan application ni ba likita bane kila cikin nan akwai likita karamak Allah don Allah kuna ganin wannan tsarin ya dace daidai ne ha daidai ne ba daidai bane kuma hadari ne babba wanda yana halakar da al'umma yana kashe mutane masu yawa dan haka ai hattara karatu ba wasa bane musamman karatun likitanci idan ba a je an karanta shi da kyau ba za a yi kantafi ne da rayuwar al'umma za a jefa rayuwar mutane a cikin hadari za a jefa rayuwar mutane a cikin garani dan haka a kula yana daga cikin amfanin internet neman aiki da samun sa cikin sauki kamar yanzu yanda abubuwa aka saukakar da su duka idan an tashi za a dauki ma'aikata mafi yawanci ana sawa ne ta internet cewa za a dauki ma'aikata a bada link a ce ka je ka bi idan ka bi ka cicciki ka sa bayananka idan ka ci ko ka cancanta a turo maka da inda zaka je kai jarabawarka daga nan har dai daga matakin karke ka je da takardunka a bincika ka a tabbatar da cewa eh kai ne sannan a gwada ka a ga zaka iya sai a dauke ka shi ma wannan ci gaba ne kuma yana da kyau da zaran ka ji alamun cewa za a dauki aiki a wani guri kana da damar da zaka iya ba mutane link din kar kai mugunta kai sharing kowa ya samu kila kai baka da rabo amma abokinka yana da shi yana daga cikin amfanin internet duba taswira wato map zaka je wani guri baka san hanyar gurin ba zaka iya bibiya insha Allah ta'ala Google Map zai dauke ka har zuwa gurin cikin sauri ba tare da wani bata lokaci ba kuma babu makowa babu bata hanya insha Allah ta'ala yana daga ciki ana bin diddigi da gano masu laifi wato tracking halin da muke ciki na tsaro a yanzu dan uwa idan da a ce ana son a magance wannan matsalar tsaron ai bai gagara ba bai fi karfin gwamnati ba ko ya fi duk abubuwan nan duk kitimurmurar da ake shiryawa wallahi da waya ake hadata ba haka bane da waya ake hadata an zo an satun maka dan uwa bayan dan wani lokaci kuma sai aka kama kiran ka da wato to yaya nawa zaka biya ai tattunikin mutum yanda ka san wasu buhunan dawa mala har da karke a daidaita sai a ce to za ka kawo kuɗi kuɗi kaza shikenan sai a daki kuɗi sai a je a kai shikenan a ce to an gode ga dan uwanka kai ma tutuka wannan abin ya gagara a gano inda suke bai gagara ba da yawan su a da ne ma suke canja lambobin waya amma yanzu ƴan ta'adda sun kai matakin da ko canja lambar waya ba su yi kuma wanda abu ne mai sauki a gano mutum duk inda yake wallahi ko karkashin kasa mutum ya shiga wallahi sai ta nuna shi cewa karkashin kasa ya shiga Allah ta'ala ya dawo da hankalin jagororin al'amuranmu ya dawo da hankalinsa gare mu muna roƙon Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarken tashin da muke ciki amfani na 11 shine gwada faɗin ƙasa wato abin da ake cewa GPS area manager wanda wannan masu quantity surveying sun san me nake nufi da wannan kamar faɗin wannan masallacin za a zo kawai a duba a zagaya za a iya gane gashi da sauransu ta hanyar amfani da waya yana daga ciki aikawa da sakonni zuwa ko ina a duniya shi ma wannan amfani ne mai fa'ida wanda a da sai dai ka je post office ka aje ila sakon sai bayan wasu watanni sannan ya je sannan kai ba an da maka da reply ba kamar san an da maka da shi ba haka za ka yi ta bin hanyar post office ila ma sakon naka sai iya wata 6 baka san an aiko da shi amma yanzu an wuce wannan duniya yana daga cikin amfanin internet na 13 shine samun tallafi daga manyan ƙungiyoyi na duniya a kowane fanni na rayuwa ɗalibi kake akwai scholarships da ake samu koko ƙungiya ce kuke da ita ta addinin musulunci akwai ƙungiyoyi na addinin musulunci na ƙasashen duniya waɗanda suke taimakawa da sauransu wanda wannan shi ma ci gaba ne mai amfani za ka ga akwai gurare da ake zuwa ake gina masallataiya ake zuwa ake gina makarantu da sauransu wanda mafi yawancin waɗannan abubuwan ana samun su ne ta hanyar amfani da internet wanda wannan tabbas ci gaba ne mai fa'ida muna ƙara godiya ga Allah yana daga cikin yin abota da mutanen kirki tabbas ana haɗuwa da mutanen kirki ana haɗuwa da mutanen arziki a cikin internet wanda wannan misalai ga suna ba za su irgu ba amfani na 15 shine ana yin amfani da wayar hannu ko ince internet gaba daya gurin kallo da sauraron karatuttukan manyan malamai na ko ina da ina a duniya, kamar wannan karatun da muke yanzu, wani kila yana gidansa, wani yana ofisinsa, wani yana kan hanyarsa, wani yana shagonsa, wani yana kasuwarsa, amma yana can zai kunna sai ya ta saurare kuma kila ya ji wani abin da zai amfane shi. Wannan ai ci gaba ne mai fa'ida. Ga irin su Sunna TV, Manara TV, Africa TV 3, ga tashoshi nan dai daban-daban, ga Albani TV, Zaria, mu ma ya zama shigo. Wanda wannan ci gaba ne mai fa'ida. Muna godiya ga Allah akan wannan. Da haka mu yi amfani da wannan dama, musamman a cikin gidajenmu. Kar mu yadda mu rika bar mu iyalai da yara dama, maimakon su rika kallon tashoshi masu amfani. Ga sunan muna da su ba su da iyaka. Sai ba su dama kuma su rika kallon wasu shirye-shiryen banza waɗanda za su iya kawo matsaloli a cikin zamantakewar aure. Amfani na 16 shine ana amfani da intanet wurin tallata haja, tallata makaranta, tallata wani wata manufa, tallata ƙungiya ko wani ra'ayi na siyasa. Wanda shi ma wannan fa'ida ce, kamar wannan masallaci na san ba yara su shafi ko ce shafukuka ba, waɗanda ake yaɗa manufofi da karatuttuka da irin ci gaba da ake samu a wannan guri mai albarka. An gane, don a wannan zamanin da muke ciki, ka zauna kana da wata makaranta ko wani masallaci ko wani majalisi a ce baka ƙoƙarin yaɗa alheri, wannan kuskure ne babba. A daidai lokacin da 'yan iska ga su nan suna ta yaɗa iskantocinsu iri-iri a lunguna da saƙonnin duniya, kai aikin me kake da ba za ka yaɗa ba? Kai amfani da hikima, kai amfani da baiwar da Allah ya baka, kai amfani da ƙorewar da Allah ya baka, ka riƙa ƙoƙari kana ɗorawa, insha Allah ta'ala sai ya ga wasu sun amfana. Yana daga cikin amfani na 17 kenan, tunatar da mutum game da lokutan ibadu da muhimmancin da muhimman al'amura, kamar yadda ake setting alarm ko za ka sa alarm lokacin sallah, ko ku kana da wani taro kana so ya tuna maka, ko ku a'a za ka yi azumi kana son ya tashe ka, duk waya tana wannan. Wanda shi ma alheri na 18 shi ne kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Ana yin amfani da waya gurin kiran mutane zuwa ga addinin Allah da wayar musu da kai game da al'amuran yau da kullum, shi ma wannan alheri ne. A ƙarƙashin wannan akwai wasu dabaru da na ɗan yi tunanin cewa bari mu ɗan faɗawa juna, mu ba juna waɗannan dabarun, musamman ustazai 'yan uwa waɗanda ake so a riƙa yin wa'azi a intanet. Akwai kuskure ko kurakuran da ake yi wanda ke ja mutane ba sa karantawa, ko ka rubuta wa'azin mutane ba sa bi, dan innan nafsa la'ammaratun bisu. An gane, zuciyar al'umma ba wannan wa'azin take son ji ba. Dan haka dole sai kai amfani da dabara, yaki dan hikima da dabara ce. Kai amfani da hikima da dabara ka jawo hankalin mutane ta yadda za su riƙa karanta, za su riƙa bibiyar saƙonninka. Dabara ta farko shine yin amfani da take, wato title mai jan hankali. An gane, kai amfani da ya zama title ɗin da ka sa ya zama title ne wanda yake jazzab, wanda zai jawo hankalin mutum zai ji kai menene aka rubuta a gurin nan, bari in karanta in ji. To da kaya ka fara yaƙar zuciyarsa. Hikima ta biyu shine yin amfani da hikima, fasaha da lafuzza zaƙaƙa, lafuzza masu daɗi, masu fizga da jawo hankali. Kar ka zo kana magana kamar babu daɗi,